بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 27 غوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديد دليه دقو مشاترا wanda ya daidai da 15 ga watan Disamba 1998 idan ba a manta ba muna karkashin faslin addu'a'u qabla salami wa anwa'uhu addu'ar da ake yi kafin sallama da kuma nau'u'ukanta muka fara jin irin nau'u'ukan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi kafin ya ainihin wato yi sallama amun kwana a cikin lafazi na biyu sai lokaci ya kure mana don haka sai mu ce yana cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi ثانياً تبيو يكنشي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت يا الله إنا روقانك تريني دك شر أبندنا أيكتا ومن شر ما لم أعمل بعد كما يا الله تريني دك شر أبندبان أيكتا بننقبا وتوان دأينهن نكي باتن أيكتان الخير الله تريني دك شر برون ننقبو معنى أيكن الخير وأن دغن فسكنتا أننقبا Allah ka tsare ni daga sharrin in zo ainihin in kiyin waɗannan ayyukan alkhairi ko kuma wasu sharrori su shigo cikin su mun karanta malam ya fassara wannan hadisi jiya a haka al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi bi sanadin sahihin wa Ibn Abi Asim da al-Imam Ibn Abi Asim fi kitab as-sunnah a cikin littafin shi mai suna kitab as-sunnah lamba hadisi na 370 daidai الشيخ العلامة الألباني يأتي بتحقيقي ده تحقيقينا شي ألباني يأتي تحقيقي وانا لتافي أتكين أينهم مجلدي تايا جزئي ديو وطبع المكتب الإسلامي وانا أينهم كما مكتب الإسلامي تبقى والزيادة له قارن ده كغنين واتن كلمة ده شيوا بعد إنكو توتا أينهم ابن أبي آسم شي أتكين كتاب السنة واتو الإمام النسائي أسل انتاش رواية رشيواتي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل iyakar riwayar Nasa'i kenan riwayar Ibn Abi Asim a cikin kitabus sunna ita ce ta zo da ƙarin bayanin ba'du jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan littafi ne na aqida ash-shaykhul allamatul albani ya dauke shi ya ainihin yi tahqiqin shi ya takhrijin ainihin mafi yawancin hadisan saboda daga karshe bai samu damar karasa takhrijin hadisan ba sai ainihin aka buga shi haka a cikin mujalladi daya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ajiya muna ainihin wato tattauna bayanai dangane da nasihohi da muke yi musamman ga ainihin manyan malamai waɗanda suke kira zuwa ga addinin Allah muka ce na daga cikin abin da ke nuna tsoron Allah malami duk sanda ya bada fatawa ya san cewa fatawan nan ba dalili yake da shi daga Allah ko daga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama dalili mai inganci ba don an tambaye shi ya faɗi madogarar shi kawai kai ya kokarin samarwa fatawar shigindin zama a inda ba ta da gindin zama cikin alqur'ani ko sunna misali malaman fiqhu da suka ce a saki hannu a sallah wasu daga cikin su kaman malikiya suka ce runguma hannu a sallah makruhi ne ba cewa suka yi suna da hadisi ba cewa suka yi runguma hannu a sallah mutum in yayi shi to ya samu jin dadin tsayuwa ya samu wani dogaro dan haka ya aikata makruhi ya kar abin da suka ce kenan ba su ce muna da hadisin sakin hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga baya ne wasu da suka zo daga bayan su suka yi ta kada karerai domin su nemi kare wancan abu to kaga duk sanda muke suka to ba muna suka waɗancan malaman fiqhu bane muna suka waɗannan ne da suke yi wa annabi ƙarya akan su ga cewa sun kare wancan magana su malaman fiqhu ba su ce suna da hadisi akan sakin runguma hannu ba ai akan sakin hannu ba abinda suka ce suna ga wanda ya runguma hannun shi a sallah to yayi dogaro to ko dogaro ma'ana jingina a jikin wani abu a sallah makruhi ne don haka sai suka ce to tunda haka ne yin haka makruhi ne iyakar dalilin su kenan to kaga su koda baka dauki maganar su ba za ka zarge su ba saboda ne kaji inda suka kwana kaji inda suka tashi ka san yadda za ka yi ka kuskurantar da su ka kawo abin da yake daidai cikin ladabi ka aji to amma sai wani ya zo daga baya ya kokarin cewa lalle akwai hadisi to kaga inda ake samun batar naka kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai muka ce ya ishe ka misali sayyidina Umar a zamanin shi kamar yadda al-Imam Malik ya ruwaito da al-Imam Abubakar al-Jassas a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi As-Sunan al-Kubra sayyidina Umar aka samu wata matsala a zamanin shi wata mace tana cikin
idda sai taje sai tai aure bata gama idda ba. Sayyidina Umar Allah ya tsara mishi yarda da wannan mas'ala ta zo kunnan shi, sai ya kira matar da wannan miji yace to aure dai dama bai yi ba, sadaki kuma Umar ya kwace ya aika da shi baitul mali, yace kuma babu aure faufau har abada tsakanin su biyun. Bayan an kwana ɗaya ko kwana biyu, sai Sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda, sai ya samu labarin wannan mas'ala da ya zo cikin ladabi, sai ya ce wa Sayyidina Umar, wannan fatawa da ka bayar kana da dalili a littafin Allah? Umar ya ce a'a. Kana da dalili a cikin sunnar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Umar ya ce a'a. Yace to mecece madogararka? Yace a'a, fahimta ta ce kawai. Sayyidina Ali sai ya samu damar kuskurantar da Umar, sai ya ce to kuskure ce, mahallin shahid kenan. Abu na farko kaga Umar ya riga ya bada fatawa, yanzu abin da ya rage Umar ko dai ya ji tsoron Allah ya faɗi iya madogarar shi sai zauna lafiya, ko kuma in ya nemi jayayya ya nemi kamo dama da hagu, to kaga shi kenan ya haifar da jayayya kenan. Amma sai Umar ya saka tsoron Allah, sai ya ce a'a, ban da dalili, ko Allah ce ko annabi ya ce, sai dai fahimta ta ce. Sayyidina Ali ya ce to ko tun da fahimtar ka ce kuma babu madogara Qur'ani ko sunna, kuskure ce wannan fahimta. Sayyidina Umar ya ce to yaya aka yi? Ya ce me ya kai sadaki baitul mali bayan miji ya riga ya sabi da ita? To ta ce sadakin shi, abinda sunna ta hukunta kenan, ko an yi aure kuskure, in dai har namiji ya riga ya sadu da mace, to wannan sadaki nashi ta cinye ka to kam, ba za a mayar mishi da komai ba. Abu na farko kenan. Yace abu na biyu kuma, me ya haramtar da aure a tsakanin su? Babu wani dalili da ya haramtar da aure a tsakanin su har abada. Aure dai kam yadda ka hukunta, aure ya baci, aure ya baci bai yiwu ba. Amma ta je ta karasa waccan idda wadda ta wargaza, misali tana cikin jini na biyu ne, sai ta je sai ta yi aure a cikin idda, to shikenan yanzu sai ta kaddara cewa to ta yi jinin farko, sai ta zo sai ta yi jini biyu, yanzu ta yi jini na biyu, ta yi jini na uku, sa'annan kuma sai ta sake yin wani jinin daban guda ɗaya, shine matsayin istibra'in saduwa da ita da wannan miji yayi wanda aka daura musu aure a kuskure. Idan tayi haka sai a sa sabon sadaki, sai a daura musu aure. Sayyidina Umar ya ji dadin wannan fatawa, yace kada Allah ya zaunar da ni garin da baka ciki, ya kai Abul Hasan, ya kai baban Hasan, ya kai Sayyidina Ali. Yanzu kun ga Sayyidina Ali ya gyara wa Umar wannan fatawa, sa'annan Sayyidina Umar ya karba, ya yi mishi addu'a, har ma ya ce kada Allah ya zaunar da ni garin da babu Abul Hasan, duk garin da babu Sayyidina Ali kada Allah ya zaunar da Umar a ciki. Ma'ina ma'anar wannan magana, duk garin da zai zama yallaɓai, dagaci, hakimi, shugaban ƙasa zai yi kuskure, malamai ba za su gyara mishi ba ya karba. Sayyidina Umar ya ce baya fatan Allah ya haɗa shi da abokan zama irin waɗannan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To abin nema shi ne, duk sa'an da ka bada fatawa ya zama ijtihadin ka ne, da zarar an tambaye ka ina dalilin ka, sai ka ce a wannan kokari na ne saboda ban samu nassi ba, to kaga ka kawo sauki akan abu a gyara maka ko kuma a tabbatar da kai daidai ne. Amma sai kai kokarin lalubo abubuwan da yake ba su zama matabbata a shari'a ba, ka ce su zaka kare kanka da su, sai ka bata wa kanka lokaci, ka bata wa jama'a lokaci, ka batar ka haddasar da barna da fitina a tsakanin musulmi, ka raba kan musulmi, sai a ce ai shi ma malami ne, tunda ya kawo fahimtar shi ya ba za a dauka ba. In aka ce ga nassi, to babu maganar fahimta, wannan ya zama shari'a wajibi, kowa ya bi nassin Qur'ani ko hadisi. In aka ce babu nassi karara, to abinda ka kawo sai a dubi yana da gindin zama cikin addinin musulunci, sai a karba. Ba shi da gindin zama cikin addinin musulunci, ba za a karba ba. Dan haka yanzu wannan mas'ala da Sayyidina Ali ya gyara, shikenan sai al'amarin ya tafi a gyare. To amma labari ya riga yayi nisa. Madina cibiya ce ta harkar ilimi, cibiya ce ta kasuwanci, wurare ne da manyan jama'a su zo waɗannan su fita. Labari ya riga ya yi nisa, waɗanda suka ɗauki labari da fatawar Umar tun farko sun ɗauka sun tafi, ba su san an yi gyara daga baya ba. Shine al'amarin ya yaɗu har kaga malamai suka zo, wasu suka ɗauki wannan fatawa cewa an yi aure a cikin idda, musamman an sadu, to babu aure tsakanin wannan namiji da wannan mace har abada. A wannan magana kuskure ce. Kiyasa ba cewa aka yi tafi ka aure ta cikin idda ba, ba cewa aka yi keki aure a cikin idda ba, ku rinka fahimtar mu fahimta ta masu kan gado. Aka ce in haka ta faru, na farko tukuna sun saɓa Allah, to amma duk da saɓawa Allah da suka yi, wannan bai hukunta a ce babu aure a tsakanin su har abada ba, sai a ce ga yadda za a yi a gyara al'amari. Jama'a mun fahimta? haka matsalar saki uku ba cewa akai ta fika saki matar ka saki uku ba a'a aka ce in haka ta afku to ka tabbatar da cewa ka aikata mummunan kuskure ka yi laifi a cikin addinin musulunci to yaya za a yi da kai sai a ce a mayar maka da matarka a matsayin saki daya amma da za ka sake ta a dawo a zauna ka sake sakin ta a dawo a zauna ka sake sakin ta Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin alqur'ani yace fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu daga wannan saki na uku bata halatta ta dawo ta zauna a matsayin mijin shi ba har sai ta auri wani mijin daban wanda ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda Bukhari da Muslim da sauran malamai suka rawaito yace sai ta auri sabon miji aure na haƙiƙa ba na hadin baki ba kuma sai ya sadu da ita saduwa da ita saduwa ta haƙiƙa sa'annan in Allah madaukakin sarki ya raba su sai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa to fala junaha alaihima an yataraja fa in tallaqaha idan shi sabon mijin ya sako ta to babu laifi ta dawo wurin wannan tsohon mijin nata in zanna an yuqima hududallahi matukar sun tabbatar da cewa za su bi dokokin Allah shikenan yanzu tunda ta dawo wurin wannan tsohon mijin nata to ta dawo a sabuwar amarya gwangwajejiya da igiya uku amma an ka saki matar ka saki daya ta tafi ta aure yaje ya sako ta ta dawo wurinka to har yanzu fa ta dawo ne da igiyoyi biyu in kai mata saki na biyu ta tafi ta je ta aure a wani wurin ta dawo wurinka to ta dawo ne har yanzu da igiya daya wannan matsala ita malaman fiqh suke kira mas'alatul hadan mas'alar rugujewar igiyar aure sai in saki daya uku kenan to in ta tafi ta je ta dawo aure wanda yake tsakani da Allah ka aure ta ba wai aure na hadin baki ba to shine ta dawo maka a sabuwar amarya da igiyoyi uku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu salisan lafazin addu'a na uku to har riwayau dai kafin mu tafi da nisa idan ba a manta ba mun yi karatu a shekaran jiya har zuwa jiya akan mas'ala akan masihud dajjal dangane da mas'alan almasihud dajjal a can baya da muka zo karatu a cikin babin da ke magana akan sutura al-shaykhul allamatul albani ya kawo wani hadisi da wani shaitanin aljani ya so ya gifta gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har annabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama shi na shake shi har sai da harshen shi ya zazzago akan hannuna yawun shi ya zurara akan hannuna yace sai da naji sanyin yawun harshen shi Manzo Allah yace na rantsa da Allah ba dan addu'ar Annabi Sulaiman ba da sai na daura wannan aljani baki dan garin gari ya waye Madina a ganshi duk ake waya da shi yaran Madina suke waya da shi su ganshi yace amma sai na sake shi da malam yazo al-Shaykhul Allamatul Albani da yazo wannan guri sai yace wannan hadisi na daga cikin hadisan da ke tabbatar mana da cewa akwai aljanu aljanu gaskiya ne yace to kasancewa akwai wata kungiya sunanta kungiyar Qadiyaniyya sune Ahmadiyya Ahmadiyya dinnan sune wani zindiki ne aka samu a kasar India sai ya tashi yace shine Ahmad wanda Annabi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad sai yace shine wannan Ahmad din da ainihin Annabi yake bushara da zuwan shi manyan malamai tun zamanin shi suka tashi suka yi ta gwagwarmaya da shi injila ce ta dauki nauyin shi yaje wannan zindikanci yace shine haka dan a bata aqidar musulmi to shine a daidai wannan lokaci Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bayyana mana cewa kungiyar ƴan Qadiyaniyya ba su yarda da aljanu ba sun ce gaba ɗaya ma babu aljanu duk inda kalmar aljinna ta zo a cikin Al-Qur'ani sai su ce a'a mutane ake nufi to dai mana waɗannan bayanai sai da ce to idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mun zo dangane da almasihud dajjal zan tsaya zan tattauna mana matsala dangane da tarihin Ahmad Gulam da kuma bayani akan tarihin wannan ainihin Qadiyaniyya tashi domin yana daga cikin dajjalai na ƙarshen duniya saboda a cikin hadisi sahihi a wanda al-Imam Muslim da sauran malamai suka rawaito manzo Allah yace ƙarshen duniya za a samu makariyata kamar guda 30 kowanne zai zo yace shi manzon Allah ne to Ahmad Gulam din nan duk malamai sun tabbatar yana daga cikin mutane makariyata waɗanda suka yi da'awar annabta ko manzantaka a wannan ainihin ƙarshen zamani suna da Qur'ani nasu suna da hadisai nasu kuma suna cewa sun yi imani da Al-Qur'anin mu sun yi imani da hadisan mu sai dai kuma zuwan Ahmad Gulam da nashi Al-Qur'anin da nashi hadisan to ya shafi namu ainihin Al-Qur'anin da hadisan kamar yadda yake zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shafi ainihin wato at-Taura da Injila da duk wani littafi wanda yazo kafin su suna nan da yawa, sun har masallaci suna da shi a garin nan, suna da masallacin Juma'a a Yoruba Street a nan sabon gari, suna yada aƙidojin su da sauransu. To nayi mana alƙawarin cewa in nazo daidai wannan wuri zan yi mana bayani, amma Allah cikin ikon shi ya sa na ga dacewar ƙara jinkirta wannan bayani, saboda alƙawarin da nake tananata mana cewa za mu yi karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya. Idan muka zo wannan littafi fa, to dandali ne fa na fashe aqida, dandali ne na fashe tauhidi. Duk al'amarin da ya kamata a ce da izinin Allah, ina roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya taimake ni akan in cika waɗannan alƙawura din, a tsaya a yi bayani akan matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya, akan magana dangane da ainihin wato irin waɗannan makaryata da kuma irin aƙidojinsu, har mu zo da irin yadda karatun Qur'anin sai ce ka ji irin nasu Qur'anin da irin nasu ayoyin kuma. Wajibi ne sai an fadakar da al'umman musulunci game da wannan jama'a. Wasu zindikai suna gefe guda suna cewa wai dan menene ake taba wasu kungiyoyi, wai ba za a yi a ci gaba da karatar da addinin musulunci haka ba, ma'ana wannan addinin musulunci da kai kake son a ci gaba da karantar da shi haka. Wasu kuma sun kago wani addini sun danganta zuwa gare shi kuma da sunan shi. Ka gaya min ina haɗin kai zai yiwu tsakanin ni a matsayina na musulmi da na yadda cewa Allah ɗaya ne, da kuma wani da yake ganin shi ma musulmi ne amma shi kuma yana ganin komai Allah ne, dan Allah haɗin kai zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Ya za a yi kai ya haɗu tsakanin ni da na tabbatar ni musulmi ne, da wanda yake shi yana ainihin wato ganin shi ma musulmi ne a yadda shi ma ya tabbatar wa kanshi, amma ni cikin aqidata ban yadda cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bayan da ya rasu, shi kuma cikin aqidar shi ya yadda cewa ana ganin manzon Allah. Yaushe ne kai zai hadu akan wannan? To a tsaya a kwance kullun da ke tsakanin waɗannan al'amura mana, sa'annan kai ya hadu. In ba haka ba muna yaudar kanmu ne jama'a. Wasu ba sa son ai magana akan Shi'a, wasu ba sa son ai magana akan ɗariƙa, wasu ba sa son ai magana akan Qadiyaniyya, wasu ba sa son ai magana akan Sufaye. To wene yasa? Ko kun san waɗannan baki ɗaya sun sha dare wajen su bata addinin musulunci? Wani duk yadda yake jin daɗin karatu, da ya ji an fara zungura Shi'a sai hankalin shi ya tashi, ma'ana fi qulubihim maradun kenan, akwai cuta, akwai zaigi, akwai karkata a cikin zuciyar shi. Wani duk yadda yake jin daɗin karatu, da ya ji an yi fara magana akan ɗariƙa sai hankalin shi ya tashi. Abinda shi yake so ai magana akai gwamnati, da zaran an ce za a yi magana akan gwamnati, to shikenan shi lale maraba, yana da maraba akan wannan. Ya manta cewa abin da yake zargin gwamnati din nan da shi kafirci ne, fasikanci ne, ko mace din barna ce, to ƴan ɗariƙa din nan sun yi wa addinin musulunci, ƴan Shi'an nan sun yi wa addinin musulunci. To don haka mu ba wai muna sukar wani bane shi, ko kuma muna sukar kungiya kaza ko ɗariƙa kaza ita kadai, a'a, duk abin da ya saba ma addinin musulunci gaba daya, kowane ne ya saba ma addinin musulunci, za mu soke shi a tunkuɗe shi gefe guda a tabbatar da ainihin gaskiya, domin dama tabbatatta ce. Don haka jama'ar musulmi ku san wannan, kana son ai magana akan gwamnati, baka son ai magana akan ɗariƙa, kana son ai magana akan gwamnati, baka son ai magana akan Shi'a, wani kuma yana son ai magana akan ɗariƙa bai son ai magana akan Shi'a, wani kuma yana son ai magana ainihin akan Shi'a bai son ai magana akan ɗariƙa, wani kuma baya son ai magana ainihin akan gwamnati, so yake ai akan ɗariƙa da Shi'a. Innakum la fi qawlin mukhtalif. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kowa ma'ana ya kawo zance wanda yake karo da juna, kowa yana son ra'ayin shi. To mu ɗauko tsarin Qur'ani mu gani, akwai wanda Qur'ani ya sassautawa? Duk wanda ya taɓo Al-Qur'ani sai Al-Qur'ani ya yi mishi tankaɗe da rairaya, fara daga kan kawun annabi shi ne Abu Lahabi. Tabbat yada abi lahabin wattab, shi ne aka fara fatattakawa a cikin Al-Qur'ani. To kuma wa za a ragewa? To shi kanshi annabi wata rana wani makaho ya zo ya koyi karatu, shi musulmi ne. Manzon Allah ya dan kauda kai haka, yana ga ga wasu manya sun zo, waɗanda in waɗannan manya aka saurare su al'amari zai gyaru, waɗannan kasaitattun maguzawa in suka musulunta ai duk garin nan komai yayi daidai, kuma tunda su ne ke da wukan yanka. Sai manzon Allah ya kauda kai yana sauraron su, ya bijire ya kauda kai game da wannan ainihin makaho, sai da Allah ya zarge shi akan haka, yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Sai Allah ya wa annabi fada akan haka, yace abasa wa tawalla, ka duba ma uslubin ma da aka saba magana da shi a ran nan ma sai baya a haka ba. Ba ce abasa ba, sai Allah yake abasa wata walla wai ya murtuke fuska ya daura fuska ya kauda kai me ya faru an ja'a ul a'ma daga dai makahu ya zo mishi sai Allah yake wa mai dirika la Allahu yazakka kasancewa ko wannan din nan ya zo ne nemi karkace zuciyar shi aw yazakkaru ko yaji wa'azinka ya amfana fatan fa'ahu dhikra wa'azin ya amfane shi dan haka wannan makahu da ya zo sai manzo Allah ya ce marhaban biman atabani fihi rabbi mara balale da wanda ya ja ubangiji na ya zarge ni zo fadi bukatar ka amsa maka kar a kuma jama'a mun fahimci wannan in ya zama annabi kenan ku dubi yadda Allah ya gaya mishi dan Allah to kuma yanzu akwai wani kuma da ya rage to qur'ani akwai suratul kafiruna akwai suratul mu'minuna akwai suratul munafiquna akwai suratul anbiya'i sa'annan akwai suratul wa akwai kuma suratul nisa'i akwai suratu maryam akwai suratu ibrahima abinda ake nuna maka duk fannin rayuwa komai sai da alqur'ani ya taba amma wasu suke ai wa'azi kaifi daya sai musulunci bai zo kaifi daya ba domin kalmar shahada kaifi biyu ce la ilaha illallah annafyu kenan mana la ilaha annafyu kenan an kore babu wanda za a bautawa to illallah sai Allah to al-ithbat kenan to dan haka duk wanda yazo ya runto ga Allah game da bauta to sai an kakkabe shi dan haka duk wanda yace Allah ba daya bane yadda ake ragargazar kristoci haka za a ragargaje su tijjani ya kamata kowa ya sani babu bambanci kaulan wahida domin kristoci din nan laifin da suka yi wa Allah cewa suka yi Allah uku ne Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha tabbas wadanda suka ce Allah dayan alloli uku ne babu shakka sun zama kafirai yanke Allah ya yanke su gefe guda yake kafirai ne wasu suka ce alloli biyu ne Allah yace wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yake kar ku mai da alloli biyu ku ce alloli biyu ne Allah sharri Allah alheri majusawa kenan sune suke cewa alloli biyu ne duk inda sharri ya same ka to Allah sharri ne saukar maka duk inda alheri ya same ka to Allah alheri ne Allah yake la tattakhidhu ilahayn ithnayn kar ku ce alloli biyu ne kar ku rike alloli biyu jama'a wadanda suka ce Allah uku wadanda suka ce Allah biyu Allah bai ranganta musu ba da tijjani da suhallat da su ainihin wadannan irin zindiqai su ibnu sab'ina suka ce komai Allah ne sai a raga musu yadda tijjani yake da magoya baya haka wadannan masu cewa Allah uku ne ko Allah biyu suna da magoya baya don haka ku bari a bayyana addinin musulunci yadda ya kamata ba a neman shawararka ko kadan ba raba kafa ake a cikin addinin musulunci ba Aisha ran nan muke ji take cewa da a ce manzon Allah zai boye wani abu na alqur'ani da ya boye inda ainihin Allah yake mishi magana dangane da Zaidu wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi ko Zaidu manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya aura mishi da kuma Allah yake ka cewa wannan da ka aura mishi da ya saki yar ta gama idda kai ka aure ta amma dole yazo ya karanta wannan abu har sai da Allah ya mishi fada akan haka cewa wa takshan nasa kana shakkan mutane kan su zarge ka Allah ya cancanta da kaji shakkar shi duk wannan manzo Allah yake kwaba akan haka to kuma jama'a wane ne ya rage zai ce wai ka ai magana akan akida kaza saboda wai musulmi kaza ransu zai baci ma'ana su ba su da gaskiya kenan ransu zai baci me yasa suke yin wannan abin suka dauko abin da bai da gaskiya shi yasa jama'a ina ga muku gaskiya tsakani da Allah ba zai taba yiwa addinin musulunci ya tafi tare da dariƙar kadiriyya ko dariƙar tijjaniyya ko shi'a ba babu yadda za a yi wannan haɗin kan duk wanda yake zai wannan haɗin kan muna ce mishi bismillah mu ga yadda haɗin kan zai yi isu ɗan dariƙun nan ba su yadda da junan su ba domin yana cikin ka'idar dariƙar tijjaniyya aka baka sai a ce to dukkan waliyai an yadda dai gaskiya ne amma fa kuma waliyai suna da kishi ba su san abokin tarayya in kana bin tijjani to biyar da ka je ka ziyarci kowane shehi bamba dariƙar shi yake ba saboda kishi waliyai suna da kishi amma Allah bai da kishi to waliyai yana da kishi in kana tijjaniya to duk wani shehi da ba tijjaniya yake ba ka je ka ziyarce shi saboda me ka shiga tarayya kenan ka raba kafa kenan to amma Allah madaukakin sarki fa ka kwanta kai mishi sujuda kuma ka je ka kwanta kai wani sujuda ba komai shi Allah bai da kishi batacciyar zuciya yake da ita kenan ko abinda lisanul hal yake cewa kenan halin abinda suke aikata da abinda suke cewa halin abinda yake fadi kenan to jama'a indai ana son hadin kan musulmi to lallai sai kowa ya kira bid'a da son zuciya da shirka da al'ada da maguzanci a dawo Qur'ani da hadisi ala manhajis salaf. Da in dai ba haka akai ba, ko an ce za a aiki da Qur'ani da hadisi din, in ba a ce ala manhajis salaf ba, kowa kawai ya sha dare ya ce ni a fahimta ta, waye kai? Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Salisan, lafazin addu'a na uku, Allahumma hasibni hisaban yasira. Don haka mun zo wannan karatu na littafin Al-Aqidatu Tahawiyya, insha Allah za mu tattauna akan magana a dangane da Ahmad Gulam da sauran aqidojin su insha Allah. Addu'a ta uku da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi, waɗannan addu'o'i ba wai ana cewa ne duka Annabi yake hadawa a zama ɗaya yake ba, a wani lokacin ne wannan, wani lokacin ne wannan, wani lokacin ne wannan, wani lokacin ne wannan, kamar yadda muka faɗa tun jiya. Fassara wannan, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allah kai mini hisabi, hisabi mai sauki. Domin a cikin Al-Qur'ani Allah ya nuna cewa akwai hisabi mai sauki. To wannan hisabi mai sauki, sai manzon Allah cikin hadisin Sahihul Bukhari sai ya ce, yana zaune yana karantar da Aisha, sai ya ce duk wanda Allah ya mishi hisabi ya shiga uku, ya bani. Aisha ta ce a'a, ba kuma Allah ya ce fa amma ko man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka dauki littafin ayyukan shi aka danka mishi da hannun dama, to wannan za a mishi hisabi mai sauki. Sai ya ce a'a, wannan innama huwa al-ard, gabatar da kai ga kotun Allah ake nufi, shi ake nufi da hisabi anan. Amma man nuqishal hisaba halaka, wanda aka bi shi za a tsididdige shi, yau kayi kaza, jiya kayi kaza, gobe kayi kaza, kaza kaza kaza, kowa ne ne sai ya halaka. Kai ka gaban Allah din, shi ake nufi da hisabi a wannan aya. Jama'a mun fahimci wannan? In har aka ce a kaiwa na gaban Allah, to hisabi zai mishi sauki. Amma in ba a nufe shi da yi mishi saukin hisabi ba, dama ɗayan abu biyu, ko tun farko ma dama a wuce da shi wuta kawai. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana, irin waɗannan ko auna musu kaya ba za a yi ba, ana tashin kiyama sai a ce a wuce da su wuta. To kaga wannan ba a yi hisabin ba, ba a kai su gaban Allah ba. Ko kuma an kai su gaban Allah din, a bi a tsididdige su ɗaya bayan ɗaya tun da ka balaga, sai a yi maka hisabin, misali kowane minti ɗaya ko kowane sakon ɗaya, yaushe baka haye kai da kankan aka jefa maka alƙalami da takarda, aka ce ka lissafa daga abubuwan da kai daga makon da ya gabata, rana ita zuwa yau, kai da kanka in ka lissafa, ka lissafa dama da hagu, sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In aka ce yaya jawabi, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ba hadisi sahihi yazo cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ranar al-kiyama za a jawo wani bawan Allah, sai a debo littattafan zunuban shi mujalladi 100, mujalladi 100 ma'ana littafi littafi har guda 100. Annabi yace kowanne guda 1 iya ganin ka fadin shi da tsawon shi, guda 100 gashi nan an jera, sai yace duk waɗannan zunuban ka ne ya kai dan adam. Sai ce ya Allah, in za a kai ni wuta kawai a kai ni, babu magana kuma hisabi. Sai Allah ya ce ka saurara, ai yau ba zalunci. Sai a fito da wani kati haka, ashe ya taba fadar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi da tsarkin zuciya, kaga inda matsala take kenan, tsarkin zuciya. An haka ce bari in yi dan bata zuwa na rai, tunda ba sa son zikiri, kaga dama kai ne dan ka bata musu rai. In ka bata musu rai bukatar ka ta biya, in baka bata musu rai ba kai asara biyu, ba duniya ba lahira. Da tsarkin zuciya, sai in aka fito da wannan kalima, sai ce ya Allah, yaushe wannan dan kati zai rinjaye waɗannan manya-manyan littattafai? Sai Allah ya ce ka saurara, aka ce ba zalunci yawai. Sai a ɗauka a ɗora wannan a ma'auni, a ɗora wannan a ma'auni, sai wannan la ilaha illallah sai ce rinjaye, sai Allah ya ce ku kai shi aljanna. To kaga anan, da a ce misali an ce za a falla littattafan nan a buɗe ɗai-ɗai-ɗai, ina matsala za ta yi girma. To don haka sai ka roki Allah, Allah madaukakin sarki ya maka hisabi, hisabi ne sauki. Wannan kafin dabba za ka yi sallama kenan. Allahumma hasibni hisaban yasira, kafa ɗaya ne, kafa uku ne, kafa biyar ne, gurgudan yadda ta saukaka maka sai kai. Wannan hadisi gashi yace Ahmad ya ruwaito shi, wal hakim, hakim ma ya ruwaito shi, wa sahahahu, kuma ya inganta shi. Wafaqahu az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi ya dace da ainihin hakim akan inganta wannan hadisi. Dan haka yanzu jama'a kun ga in addu'o'in al'amarin Annabi yana da sauki, in addu'o'in wannan ta yi tsawo, wannan ta gagara, to wannan ya tsohuwa sai a sata ta haddace wannan. Mun fahimci wannan da kyau ko eh? Allahumma, ai dai ta iya Allahumma, tunda mai wada ma tun sun koya mata salatul fati, kaga shikenan dan rage hanya kenan ko? Allah shi. Eh mana. Ko ya sun koya mata salatul fati da. Sai ka ce to in kin ce Allahumma, yanzu ba irin waccan zaki ba, ba hagu zaki ba. Allahumma sai ki ce hasibni hisaban yasira. Wallahi aka suka zo shekaru 30 waɗannan tsofaffin da kake gani yanzu suna ƴan mata a lokacin akai ta diban su shehu yana ba su wurgi yana ta kaddamar da su Allah ya shiryar da mu Allah ya kiyaye rabi'an lafazin addu'a ta hudu Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada wa as'aluka kalimata al-haqq wa fi riwayatin al-hikam wal-'adl fil ghadab war-ridha wa as'aluka al-qasd fil faqr wal-ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'aynin la tanfad ولا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذة النظر الى وجهك واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زيننا بزينه الايمان وجعلنا هداة المهتدين اسالين wannan addu'ar abin da ya faru Ammar ibn Yasir babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake mai girman daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace imani ya cika jikin Ammar dan Yasir har burtsowa yake ta fato jikin shi imani ya cika a jikin shi har burtsowa yake ta fato jikin shi Ammar dan Yasir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake wa gidansu kirari da cewa baitu shuhada'i uwar shi tayi shahada uban shi yayi shahada shi ma kuma yayi mutuwar shahada har manzon Allah yake wanda duk ya kashe Ammar wannan mutum wuta zai ji to Ammar dan Yasir ya ainihin yi wa mutane limanci yana sallama sai tashi ya fita sai ainihin suka ce kai wannan sallah malan tayi sauri ka gajarce ta da yawa ka cika gaggawa a cikin ta sai ya ce kuma wallahi nayi wata addu'a wanda naji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai shi mai ruwaito wannan hadisi As-Sa'ib dan Yazid yace sai ainihin wato ma'ana Abu dan Sa'id sai yace sai mahaifin shi As-Sa'id sai ya bi Ammar yace wace addu'a ce sai yace ka ganta daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama naji ta ita ce wannan Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah ina roƙonka da iliminka wanda yake na gaibu kai ka san ilimin gaibu abin da yake fake Allah kai kadai ka kadaitu da sanin shi wa qudratika alal khalqi dama babu wanda ya san gaibu sai Allah wannan ita ce aqidar mu kuma ita ce aqidar duk wani musulmi na gari kuma mun fahimci wannan da kyau ko saboda nassin alqur'ani ya nuna haka karara babu wanda ya san gaibu sai Allah duk wanda ya da'awar ya san gaibu to wannan mutum yayi ƙarya duk wanda ya da'awar cewa wani annabi ya san gaibu ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to yayi wa annabi ƙarya sayyidatuna Aisha tace duk wanda yace annabi ya san gaibu faqad a'zama 'ala Allahil firya yayi kambame miyar ƙarya ga Allah wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi saboda haka babu wanda ya san gaibu sai Allah jama'a to shine kake roƙon Allah saboda wannan kadaituwa da yake da ilimin gaibu wa qudratika 'alal khalqi da kuma ikonka da kake da shi akan halittu baki daya ahayni ya Allah ka rayar da ni ma 'alimta al-hayata khayran li matukar dai rayuwa ce alkhairi gare ni to Allah ka banni dare wa tawaffani Allah ka dauki raina idza kanat al-wafatu khayran li idan ya zama mutuwa ce alheri gare ni kaga wannan ana ladabtar da kai akan duk yadda rayuwa ta kunci gare ka sakace ya Allah ka dauki raina sai dai kai addu'ar idan mutuwa ce alheri Allah ka dauki raina idan kuma bari na da rayuwa ta shine alkhairi Allah ka banni dare Allahumma ya Allah ina roƙonka wa as'aluka kuma ina sake roƙonka khashiyataka fil ghaibi wash-shahada ya Allah ina roƙonka ka bani tsoronka a halin boye da kuma halin ainihin bayyane ko ina boye daga ni sai ni ya zama Allah kadai yake ainihin tare da ni a wannan lokaci Allah ka bani tsoronka a wannan hali ya zama ko ina cikin jama'a ya zama ina da tsoronka kar ya zama ina cikin jama'a ne nake da tsoron Allah amma ina kebe kuma ni kadai ban da tsoron Allah Allah ka tsare ni daga haka shine kake roƙon Allah Allah ya sa ka zama mai tsoron shi a halin fake da halin bayyane wa as'aluka kalimatal haqq ya Allah ina roƙonka kalima ta gaskiya maganar gaskiya ya zama duk inda naji gaskiya in bi duk inda naga gaskiya in yadda duk sa'an da na tashi fade ya zama gaskiya zan fada wa fi riwayatin a cikin wata ainihin riwaya al-hikam wato kalima wadda take ta hikima ko kuma al-hukmi kalima wadda take ainihin wato wadda take ta dokar Allah duk abin da zan fada ya zama ya dace da dokar Allah in ka ce al-hukm kenan in kuma ka ce al-hikam ma'ana duk magana da zan faɗa ya zama tana cike da hikima wal'adli da kuma adalci. Allah ka sa in zama ina da adalci fil ghadabi war ridha, a halin fushi da halin farin ciki na yarda. Ma'ana koda ina cikin fushi nayi fushi, to ya zama duk abin da zan yi ya zama nayi gaskiya, nayi adalci, na saka tsoron Allah. Haka nan ko ina cikin yarda, abinda wannan yake nufi shine ma'ana wane ya bata maka rai, kowa na makiyinka ne, kaga kana cikin fushi da shi kenan, to duk abin da zaka fada akan shi ka fadi gaskiya akan shi. Wane masoyinka ne, kana kaunar shi, duk yadda zaka fada to ka fadi gaskiya akan shi. Kai ya zama wane dan naka ne, shikenan yayi kuskure ko yayi laifi ka kare shi. Wane kuma dan ba naka bane, kiyayya ta sa ka ki fadan gaskiya akan shi. A'a, ya zama kana da adalci a halin fushi da halin yarda. Wa as'aluka al-qasd fi al-faqr wal ghina, Allah ina roƙonka ya zama ina da tattali, ina da iya ririta abin da ka mallaka mini. Fil faqri a halin fatara, wal ghina da halin wadata, kar in zama al-mubazzari a halin talauci. Al-mubazzari a halin talauci shine ba ka da abu sai ka daukar wa kanka hidima wadda tafi karfinka, ga fatara ga kuma hidima ka dora wa kanka, kaga ka zama al-mubazzari, ba ka da tattali a halin talauci. Al-mubazzari a halin wadata kuma ga wadatar, amma kuma kana watsar da ita ba ta yadda shari'ar musulunci take ba. Domin in kana ayyukan alkhairi, duk yadda ka kai matuƙa wajen aikin alkhairi, fa ba a cewa al-mubazzaranci. In ba haka ba, sayyidina Abubakar ya sadaukar da dukiyar shi duk baki ɗaya ga addinin musulunci, amma manzo Allah bai ce ya al-mubazzaranci ba. Sayyidina Uthman ya sadaukar da ɗimbin dukiya lokacin da za a tafi yakin Tabuka, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji daɗi akan haka, yace ma barra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, yace daga yau duk abin da Uthman yayi wa Allah, Allah ya yafe mishi, ba zai cutar da shi akan wannan abu ba. Saboda Sayyidina Uthman an zo da raquma masu ɗimbin yawa dauke da abinci, ɗan kasuwa duk sun zo sun taya sun sa riba matuƙa, sai ce an bani ribar da tafi wannan. Sai daga ƙarshe da aka takura shi, sai yace Allah ya bani ribar da tafi wannan, musulmi za su tafi yakin Tabuka a kai musu su ci wannan abu su yi guzuri da shi. Manzo Allah ya ji daɗi ya mishi ainihin addu'a akan haka. To kaga wannan ba za a kira shi al-mubazzaranci ba. Sannan akwai hadisi sahihi cikin Bukhari, manzo Allah ya ce wa Asma'u, yake Asma'u, karki ainihin tsuke bakin jakarki, sai Allah ya tsuke rahama shi daga gare ki. In ya zama kana da ruwa yawa addinin musulunci, kai ma rahama ba za ka same ta ba. Manzo Allah ya ce kuma masu wadata sun shiga uku, sun bani a ranar alkiyama, sai dai wanda ya rinka ɗiba ya haka. Manzo Allah ya kwatanta dama da hagu, ma'ana dama da hagu yana ɗiba yana bayarwa, to shine kadai bai kadai ya shiga uku ba. Kaga anan duk ba za a kira wannan al-mubazzaranci ba, amma ma'ana abincin gidan ka tiya ɗaya za ta isa, sai ka ce a sa tiya biyu, a ci abin da aka zubar a zubar, sai a ganshi a dazzin, a ganshi a bola, a cikin shara kashe gari. Kaga wannan ya zama al-mubazzaranci. To al-mubazzaranci jama'a yana shiga cikin komai, hatta alwala da ka gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace game da alwala ma akwai al-mubazzaranci. Ina ma'ana al-mubazzaranci, ka ainihin wuce ka'idar da aka dora maka, shine kai ainihin uku, duk gabar da zaka wanke aka ce uku, to sai ka tashi sai ka wanke ta hudu ko ka wanke biyar, kaga kai al-mubazzaranci. Ko manzon Allah yace ka ririta wannan ruwa koda a bakin teku kake yin alwala. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka kake roƙon Allah ya sa ka zama mai tattali, mai iya ririta abin hannunka a halin fatara da halin wadata. Wa as'aluka na'iman, Allah ina roƙonka ni'ima, la yazidu wadda ba ta ƙarewa. Aljanna kenan, in ba aljanna ba, wacce ni'ima ce ba ta ƙarewa? Harshenka ɗin nan da yake duk abin da ka ɗora kake jin zaƙin shi, ko ka san wannan ni'imar in ka daɗe a duniya gushewa take? Ka duba in mutum ya daɗe a duniya daga goro sai maɗaci sai abin da yake gauta da makamantan, sai ga su yake jin daɗi kuma. Kaga wannan ni'imar da ko yana ƙarami, duk inda aka miƙa mashi gauta sai ya wurgar. Duk abin da ya ji ba shi da zaƙi ko bai da daɗi ko bai da ɗanɗano mai daɗi, ba zai ci ba. Kaga harshen yana karɓan ni'ima kenan. To amma sai ya zama in ya girma sai ya zama sinadarin da yake sa yake jin zaƙin kifi da nama da siga da alewa da madara, duk sai ya gushe, sai zama baya jin wannan zaƙin, sai ya ɗauki abin da yake mai ɗaci ne sai saka a bakin shi. To kaga wannan ni'ima ta duniya ba tabbatacciya bace. Ashe yayin da kake cewa wa as'aluka na'iman la yabidu, Allah ina roƙonka ni'ima wadda ba ta ƙarewa, aljanna kenan. Wa as'aluka qurrata aynin, ya Allah ina roƙonka sanyin ido, la tanfadu, wanda yake baya ainihin yankewa. Ina ma'anan haka, yadda ka roki Allah madaukakin sarki ya saka ka a ni'ima wadda ba ta karewa, kana roƙon kuma Allah ya hada ka da abin da duk sanda idan ka ya gani wannan ni'ima za ta dimanci haka kuma ba za ta yanke ba. Aljanna kenan da ni'imar da ke cikin ta, ko matar aljanna kenan, kyale-kyale na gidan aljanna kenan, gidan aljanna kenan shine duk abin da ka gani zai ƙara faranta maka rai. Amma ka duba ka gani da wahala ya zama ka samu matar da za ka yi sati guda kana kallanta tana faranta maka rai, wata ran kana kallanta sai ga ta sa hannun dama ta fata majina, ina ma'ana farfesun da za ta yi maka anjima da ka fara ci, ka tunda ka ga hannun daman ta ya kama majina sai ka ji ba dadi, farfesun ba dadi, tun kana ganin nonanta a tsaye abin na baka sha'awa, tana haihuwa ɗaya biyu uku, musamman matan mu nan da ta haihu ɗaya biyu uku shikenan sai ta sallama a rayuwa, nonanta din nan sai yadda ka san jaka, yadda ka san tantani haka za ta mai da shi, wallahi wai ta dan yi kuskure ma ta dan gyara abubuwa a'a sai ta fito da nono kamar jaka, wai ta wuyan riga za ta ba yaro ne. Wallahi malam. Wallahi kuma shi yasa mata ku san yadda ake zaman aure, ke din nan da kika ganki waccan a waje da take wannan karere tsayawa take gyara jikinta, ke ma ki gyara jikinki, kar ki sake mijinki ya ji wani wari ko karni ko doyi ko bashi ko hamami daga jikinki ko daga jikin tufafinki ko daga ɗakinki, kar ki sake kuɗin cizo ko sauro ko fitifiti ya ciji mijinki a ɗakinki, duk inda zaki ki gyara wallahi sai ki ga cewa kun daɗe kuna tare kuma an daɗe ana cin amarki. Amma ke kin haihu ɗaya kin haihu biyu shikenan, wai majina ta katse sai ta share a jikin zaninta, wai ita ta sallama a rayuwa gaba ɗaya, ta sallama gaba ɗaya, ita tana ganin ta tashi aiki, to yadda kika ɗauki kanki haka zai ɗauke ki, tunda kina ga kin tashi aiki shikenan shi ma zai sallama kin tashi aiki. Amma ki mutunta kanki, ki gyara kanki, kina ƙara tafiya kina ƙara turjewa rayuwa cewa fa ba fa zaki sallama ba, ba ki shafa mai, ki goge kaushi, ki goge ki kwaskwas nan duk ki gyara haka ake wallahi. Gashi Zuhairu abin da yake wa ƴarshi kenan tun a jahiliya yace innar rijala lahum ilayki wasilatun, yace yake ata na ga fa samari suna wawasanki, wannan yazo da marfandi, wannan yazo da akwat, wannan yazo da kaza, sai yace fatakhabbabi kilin kayin kunshi wata kahali kina sa tozali, to amma wata haka zaka ga idan ta yadda ka san dan bursu na fari fat babu tozali, kafar ta kuma gata nan kamar kafar godiya ba ta yin lalle, sai kina lalle kina shafa kaza kina waɗannan abubuwan duk su ne suke kyalkyali fa suke daukan mace, duk wata mace da ka gani kai ne kake ganin ta da muni, da za ta dauko wannan gaggwarar ta sa ta dauko wannan duk ta makalkala sai ganta ta fito tas, to shi yasa karki wulakantar da kanki, ki mutunta kanki, Allah ya karrama ki, Allah ya shiryar da mu. Sa'annan wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ya Allah ina roƙonka yarda ainihin bayan wata kaddara da ka dora mini, ma'ana duk sa'an da ka kaddare ni da wata musiba, to Allah madaukakin sarki ina roƙonka da ka sa in yarda cewa wannan abu daga Allah ne, jama'a mun fahimci wannan, dan kar wani abu yazo ya fujja imaninka, to sai kake roƙon Allah duk sa'an da Allah ya yi wani hukunci akan ka, Allah ya sa ka amince da wannan hukunci cewa tunda daga Allah ne ka amince akan haka, sai kaga Allah ya kawo maka alkhairi. Sannan mun ji dai hadisin Ummu Salama, lokacin da mijinta Abu Salama ya rasu tace ina kuma zan samu miji irin Abu Salama, manzo Allah ya ce a'a ki daina fadan haka, ki rinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allah ya sauya miki ainihin miji nagari ya fitar da ke daga wannan musiba lafiya. Tana gama ta kaba sai manzo Allah ya ce ina santa, kaga ta samu canji ta ci gaba, Allah ya bata alkhairi. Ta waye gari a da tana ɗaya daga cikin matayen mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu ta zama ɗaya daga cikin matan annabi. Ta waye gari da daidai take matayen annabi uwayenta ne, yanzu ita kuma ta waye gari ta zama ɗaya daga cikin matayen annabi, ta zama uwayen muminai ita ma. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti, Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa, ka sanya mini sanyin rayuwa, rayuwa mai sanyi mai daɗi mai ni'ima bayan na mutu. Wa as'aluka lazzatan nazri ila wajhika, Allah ina roƙonka ka daɗaɗa mini ainihin gani zuwa ga fuskarka, ka ainihin wato bani ni'ima in ganka in ga fuskarka kuma in ji daɗin gani din. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana ganin Allah tabbataccen abu ne a ranar alkiyama ga muminai, to ganin Allah din nan sai kake roƙon shi kuma in ka gan shi ya sa ka ji daɗin ganin. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa as'aluka shauka ila liqa'ika, Allah madaukakin sarki ina roƙonka ya zan ina da bege na saduwa da kai, kullum ina begen in sadu da kai, fi ghairi barra'a mudirra, ba a cikin cuta wadda take mai cutarwa ba. In sadu da kai salin alin, wala fitnatin mudilla, ba kuma cikin fitina wadda take nubatarwa ba. Wato kana roƙon Allah idan zaka mutu, kar ka mutu a cikin halin wata rashin lafiya wadda sai kaga malalacewa gaba daya, shine barra'a mudirra. Cuta wadda take mai cutarwa ka gama lalacewa gaba ɗaya, ka fita daga kira halittarka ko ka fita daga hayyacinka, to kana roƙon Allah kar ka mutu irin wannan halin, dangane da lafiyar jikinka kenan, dangane da lafiyar imaninka kuma. Wala fitnatin mudilla, Allah ina roƙonka kar ka ɗauki raina a halin wata fitina wadda take mai batarwa, ya zama na lalace wajen aqida, aqida ta rikice mini, a'a Allah ka ɗauke ni cikin lafiyayyar aqida. Allahumma ya Allah, zayyinna bi zinatil iman, kai mana ado da kawata imani, ado kwalliya da kawata imani kai mana ado da shi. Waja'alna hudatan, Allah ka sa mu dinnan mu zama shiryayyu ne, muhtadina, kuma masu shiryar da wasu. Wannan ainihin na daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi, wal Hakim, Hakim ma ya ruwaito shi, wa sahahahu, kuma al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi, wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi yayi muwafaqa da Hakim akan inganta wannan hadisi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa duk waɗannan sai a ji ina malaman islamiyyar mata, malaman islamiyyar yara, malaman islamiyyar maza, duk sai ku ji ku koya musu waɗannan abubuwa. Tunda mutane sun sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a ci amanar su. A tsara ko waɗanne gwargwadon yadda suke, kowa manzon Allah yana da abin bashi sallallahu alaihi wasallam. Mun ji ai manyan sahabbai irin su Sayyidina Ali, irin su Ubay ibn Ka'ab, irin su Abu Huraira, irin su Umar, irin su Abubakar, duk waɗannan sai manzo Allah ya karantar da su Qur'ani suka sauke baki da irin su Ibn Mas'ud. Wani kuma da yazo Fatiha aka kokarin biya mishi ta gagara hadda cewa sai dai wani zikirin aka koya mishi. Abinda ake nuna maka, duk wanda ya tsuguna gaban manzo Allah ba zai tashi hannu banza ba, sai ya tashi da alkhairi. To duk yadda kaga yadda mutanen nan suke, sai a tsara musu. Waɗannan dattawa ne maza, waɗannan dattawa ne tsofaffi mata, waɗannan ainihin samari ne, waɗannan matasa ne ƴan mata, waɗannan ƴan yara ne. Kowa sai a dubi gwargwadon abin da ya dace da shi na sunna, sai a karantar da shi, saboda shi ma ya albarkatu, ya samu haske da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu wani wanda zai ce to ai ni na riga na manyanta, wata da zata ce to ai ni na riga na wucen iya kaza. A'a, yanzu wannan dattijuwan aka koya mata, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, a ce duk sa'an da kika yi tahiya, kika gama salati, kika ainihin gama waccan addu'a daga abubuwa guda hudu, sai ki wannan kafa ɗaya ko kafa uku ko makamantan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka aikin da yake kanku kenan malaman islamiya, kullum muna ƙara maimaita muku silabus da aka sa kuku karantar musu, da silabus 40 hadis da ahlari ku karantar musu, amma kuma ku baiwa ainihin bangaren kula da tarbiyyar jama'a akan sunna, ku bashi muhimmanci. Jama'a mun fahimci wannan, domin ana buƙatar in an karantar da mutane aqida, an karantar da su ibadat, an karantar da su mu'amalolin yau da kullum, to akwai kuma na dubba. Duk irin waɗannan, yaro zai shiga ɗaki zai yi sallama, yaro zai yi kaza zai yi kaza, duk ka'idoji maza da mata sai a yi ƙoƙari, sai a koya musu akan haka. Kai ne kake ganin shi yaro, wannan mutum ba yaro bane, babban mutum ne a wurin Allah. Allah ya ce walaqad karramna bani adama, shin wannan ɗa yana cikin bani adama ko kuwa yana cikin banil kilab? Bani adam ne ba banil kilab ba ko? To Allah ya ce karramahu, ya girmama shi, dan me zaka wulakanta shi? Wannan tarbiya da kake bashi kana kintsa shi ne fa, ya tafi ya je bautawa Allah, ashe ba karamin mutum bane. Ba za a ce wannan sai gatin da an dauke shi kurtu ne, kar a bashi muhimmanci wajen koya mishi yaki ba. Waɗannan kurtawa ba su ne suke zuwa suke kara boda, suke kara kaza wurin yaki da sauransu ba. Lallai dole a san, a tabbatar da cewa sun kware. To haka waɗannan yara jama'a, duk inda kaga yaro ka girmama shi, ka mutunta shi, saboda mutunta da manzon Allah yake wa yara, har sallama yake musu in ya gamu da su. Yanzu kai kana iya wa yara sallama, ka haɗu da su ka gwada ka gani, kana jin kai wane ne, to waye kai? Manzo Allah ya zo wucewa, yara na wasan kasa. Sayyidina Anas sai ga yara suna wasan kasa, sai yace assalamu alaikum, sai aka ce yara ne suna wasan kasa, Allah gafarta mala. Yace kazalika ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, yace haka na ga manzo Allah yana yi. To ba magana ta kare ba, kai ma yanzu ɗan yaran ku suna ojiyo-jiyo ne, suna wasan takwa-takwa ne, sai kace assalamu alaikum, sai ka wuce. Duk girman ka ya karu cikin yaran nan, duk san da suka kacce suna fada, da ka zo ka ce ku bari za su bari. Amma ka shamur ka murtike, kana zuwa za ka yi musu barazana, sai ce malam kai babana ne, ina ruwana da kai, baka mishi barazana ba saboda kai bai taba ganin rahama tare da kai ba balle yau in ya ga ka bata rai ya gane haka ake so kullun ka saka wa yaron ka fuska to ran da ka bata rai sai ce kai yau fa gida fa oga yau ran shi ya bata gida ba zai shigo ba ka zama oga amma kullun kai kenan kamar an aika maka da manzon mutuwa to yaushe ne ya gane cewa ran ka bata yake kuma duk sanda zaka bugi danka ka mutunta shi karka kama shi cikin yara yan uwan shi ka haushi da duka na farko ka tozarta shi na biyu ka bayyana kai mahaukaci ne a idan yaran dan da an tashi sai baban shi mahaukaci ne cikin jama'a yake dukan shi sannan kuma ba za ka bashi daraja in yayi maka laifi ba shi kawai sai ka ketare da daddare sai ka tashe shi bacci yake yi gari ya waye ne kada kawai yana cikin bacci ka haushi da duka duk sai da malaman tarbiya suka tsara don ya manta yaro yana da mantuwa sai ka tashe shi ka tuna omo na da ka zubar mini dazu sai ya tuna ya gajije tas to a lokacin ko kai mishi hisabi akan hisaban yasira ko kuma kai mishi rahama ka kyale shi kaga dai ka kwabe shi akai amma kawai ya zubar da omo kun zuba da gudu cikin anguwa ka ce yara su je su kamo shi akwai matsala game da haka wallahi har su girma shekara 60 sai ka ji ana zubata sai ka ji ana hira kai da Allah nan muke kamo kan ka zubar da omo a gidan sai ga ne mishi gori shi yasa ana mutunta yara jama'a ana mutunta yara khamisan lafazi na biyar wa allama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Bakr as-Siddiq to jama'a kun ji abin da ake fadi ana cikin cewa ku karantar da dattawa yanzu kuma Abu Bakr ba shine dattijo na farko a musulunci bayan ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga zainna Abu Bakr manzon Allah ya karantar da shi an ya kula ya faɗi wannan addu'a shine mala yace wa allama sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an ya kula manzon Allah ya karantar da Abu Bakr as-Siddiq ya faɗi wannan addu'a Abu Bakr ne suna zaune suna hira da manzon Allah sai yace ya rasulullahi allimni du'an ad'u bihi fi salati ni ma akoya mana addu'a mana ka koya wa kawunka Abbas ka koya wa kaza ni ma akoya min addu'ar da zan rinka yi a sallah ba mun karanto a baya koya wa Abbas sallah ta abin nan salatu tasbihi ba to ni ma akoya min addu'ar da zan rinka yi wannan ya nuna kenan duk wanda Allah ya daukake shi da daraja ta ilimi to sai ka kwantar mishi da kai in ba haka ba shekara biyu annabi ya baiwa Abu Bakr da shekara biyu ya girme shi amma duk da haka sai ya zo ya ce a karantar da ni addu'a bai girman kai ba sa'annan sai kuma manzo Allah ya karantar da shi ma'ana yanzu kai din nan ko wane ne kai ko menene matsayin shekarunka zaka iya zama a koya maka addu'a har ka samu ka haddace ta wannan addu'a kuma zaka ji irin romo da falala dake cikin ta da yake daga harshe ta fito wanda yake mai tsarki harshen da baya kuskure balle ya tuntuban baki balle ya ainihin fada abin da yake ba daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim fassarata shine allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ya Allah ni dai na cuci kaina cuta mai yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa na kwari kaina kwara mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta idan ba kai ba babu wanda yake gafarar zunubai jama'a mu dubi wannan girman kalma in ba Allah ba babu wanda ke gafarar zunubai amma wallahi sai da al'amari ya kai wa wasu mabarnata cikin sufaye wai har suna gafartawa wasu zunuban su su yi musu kyauta aljanna sai ya ce kai wani an gafarta zunubanka amma tukuna ka ci gaba da hidima sannan a baka aljanna kai kuma wani an gafarta zunubanka an saka ka aljanna saboda haka wani tun anan duniya an bashi mabudin aljanna aljannan nan fa mallakar Allah ce ko annabawa da manzanni ba su isa su kyautar da ita ba al-imam al-hakim ya rawaito sahihin hadisi annabi Musa sun kinsa za su bar kasan Masar sai tuna cewa ai annabi Yusuf ya tunda zai rasu yace jissan da bani Isra'ila za su bar garin nan to duk inda kabari na yake aje a kwakule a tafi da ni annabi Yusuf haka yayi wasiya domin shari'ar su ce babu laifi amma mu yanzu ba za ka bada wasiya cewa in ka mutu ma a garin nan akai dawo ka garin ku ba duk inda ka mutu a rufe ka kowace kasa ce to amma shi sai ce in an tashi tafiya aje a kwakula dawo shi duk inda yake da suka tashi tafiya sai zama dukkanin su ba wanda ya san inda kabarin yake saboda tsawon zamani sai wata tsohuwa tana can karshen sahu sai tace ita ta sani to baba ai sai ki nuna mana dattijuwa kun gaje kun ga yau sai tace a ina sai an bani garantin aljanna to kai ko in Allah ya maka wata ni'ima ya kamata kai ma ka dan cin horeta ko dattijuwa ta ga tunda dai alhamdulillah tafiya ta yi tafiya a ya kamata mu samu tabbas ga annabin Allah ko annabi Musa ya ce dattijuwa aljanna ba ta bace zaki nuna mana ki nuna mana in ba haka ba mu ci gaba da bincike dan danan sai Allah ya mishi wahayi shine abin sai ya ce kai mata garanti sai ya ce to Allah ya ce ya baki aljanna sai ta ce to ku zo mu je aka je ta nuna wani ruri ruwa ne a kwance tasa aka kwarfe ruwan aka haka sai ga gawa ga ainihin annabi Yusufa yadda yake saboda kasa ba ta cin annabawa aka dauke shi aka fita da shi na kawo wannan ne dan kasancewa aljanna ga annabi Musa ɗaya daga cikin manyan annabawa ya kasa ya bada garantin aljanna amma anan wani shehi yana nan ya bada kyauta aljanna jama'a mun fahimci wannan Ka'aba kuma wai sai a ce wai shehu wai Ka'aba tana zuwa har suran shi tana kewaya shi waɗannan abubuwa jama'a saboda Allah yaushe ana faɗan su kuma za a ce wai ana son a haɗin kan musulmi ina musulmin suke tukuna ina musulunci anan ina musulmin tun ana faɗan waɗannan abubuwa da larabci jama'a sai aka dama ana rubutawa da Hausa tafi kaje ka samu littafin Fatihul Maula wanda wani babban shehu Kadiriyya na Kano ya rubuta yace ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir wai kawai kunya Allah kawai shi zai da Abdul Qadir yake ba dan haka ba tun anan duniya zai zo madarar din nan zai aje ta kowa ya shige ta misali wai amma kunya Allah yake kawai don Allah jama'a ku dubi irin wannan yaushe za a ce wai za a hada kan musulmi kuma an ji an dauko kafirci kuma a zo a ce wai to wai kowa ya danne a hada kan musulmi idan hadin kan musulmi zai yi sai yi ba ku janye barna ku janye ƙarya sai ku ga kan musulmi ya haɗu amma kowa ka kawo ƙarya kowa ka tarka tarka kowa ka bid'a kuma an ce a haɗe kan musulmi ina ma'anar haka a ce yau an zauna teburi guda za a yi fati kowa ya dauko wanda ya dauko jollof rice wanda ya dauko farfesu kai kuma sai ka zo da ainihin ne sai ka zo da gudawa a cikin naka plate din sai dan Allah teburi zai zaunu to ina ma'anar haɗin kai akan teburi kowa zo da wannan yazo da plate na abinci wannan yazo da farfesu kai kuma ka zo da plate na gudawa zawo zai yi haɗin kai akan teburin nan haɗin kai ba zai yi ba ai haɗin kai ba zai yi ba eh a san dai abin da za a haɗa kai akai mai ragada da ya zauna mai farfesu ya zauna mai gudawa ya janye ko sai a haɗa kan teburi ko to wannan yazo da musulunci wannan yazo da tauhidi wannan yazo da shirka wannan yazo da kafirci a ce a haɗa kan musulmi jama'a ya kamata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku kokarin tabbatar da ƙarya ku ce za ku ba ma ƙaryar nan da gaskiya domin kadai wai a ce wai ku ne malamai ko kuna ainihin son haɗin kan musulmi duk wanda yake son haɗin kan musulmi ya dubi su wane ne suka yi ta'adi ya ce ku cire ta'adinku ku cire barnaku ku cire shirkanku ku cire bid'a dan musulmi kansu ya haɗu kowa in aka bincika yana da laifi sai a ce kai kai laifi kai kuskure wai kaza janye sai kai ya haɗu amma kowa taurari ya zama dalar da gauran dutse ya ce ba zai janye ba kuma ya ce kuma ya za a zo ana kafirta musulmi ina ma'anar ka fita daga cikin musulunci ka je ka ɗibo ƙarerayi wannan ƙarerayi ake suka kuma sai ka shigo cikin musulunci da su sai ka ce wai ana sukan musulmi ba a soki musulmi ba a soke ka ba ka tsaya alqur'ani da sunna ka gani manyan malamai su al-imamu hasan al-basri ba sufaye ba ne sufaye ne junaidu ba sufi ne ba sufi ne har ibnu taymiya sai da ya tabbatar da cewa junaidu babban sufi ne amma bawan Allah mutumin kirki ibrahimu adahama duk ba sufaye bane wakaji ya taba zagin su saboda ba su dauko ƙarya ba don menene sufi din bayan Allah ne suka ga duniya ta dagwalgwale a lokacin sai suka janye jikinsu daga wannan barna suka koma suna bautar Allah qur'ani da sunna kadai duk abin da yake ƙarya ne ba za su yarda da shi ba sai wasu mabarnata sai suka shigo cikin su sai kuma mutum sai yake shi sufi ne to duk sa'an da ake suka irin waɗannan zindiƙai ake suka dan haka ba a sukan sufaye kai tsaye sai a ce ghulatu sufiya waɗanda suka kawo barna a ciki in ba haka ba junaidu yana cikin littafin ainihin abin nan al-awliya ur-rahmani wa awliya ash-shaytani na ibnu taymiya al-furqan bayna awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytani na ibnu taymiya yace junaidu yana cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna yace wannan hanya ta mummuta sufanci da ko gani ba ƙarya ce a ciki ba salatul fatiha ne yace muqayyadun bil kitabi was sunna yace qur'ani da hadisi kawai yace wa man la yahfaz al kitaba wala sunna fala yaqrabanna madhhabana yace duk wanda bai haddace qur'ani da hadisi ba kare kusanto mu wai zai zagi wannan duk duniya imam an-nawawi ne littafin riyadus salihin ba sufi bane duba littafin riyadus salihin ne ka gani na barna duba littafin azkar da yake shi dariƙar ta manzo Allah ya kama sai yace babin zikiri kaza sai ta daga manzo Allah waye taba sukan nawawi amma kai sai kace ka ibo barna da maguzanci da bid'a sai ka kawo sai kace wai kuma wai an soki musulmi suwaye musulmi mutum yana nan yana rayuwa a karni na 15 ko a karni na 13 sai yace akhbarani sayyidul wujudi ya qabata lama nama tiyayyan halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari ido da ido ba a mafarki ba yaushe musulmi za su yadda da wannan kaje ka dibo ta ba ma gujiyar aqida Allah ya shiryar da mu to fassara karashin fassara wannan shine faghfir li Allah ka gafarce ni maghfiratan min indika gafara kuma daga gare ka ba daga wurin kowa ba a wurin ka nake son gafara dan kai kake da ita warhamni Allah ka ji kaina ka tausaya mini innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara Allah kai ne mai rahama kaga tawassuli kenan da sunayen Allah kyawawa gurgudan bukatarka wannan hadisi al-Bukhari ya rawaito shi wa Muslim Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sai kuma gobe mun zo zamu ainihin cigaba da karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik